Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji dalilan jamhuriyar Niger na bukatar sojojin Faransa su sake shiga kasar.
Wannan sojan sun fito daga Mali, sun shiga su Niger hawa. Kenan da mu da ɗan ta'ada ne kaɗai za mu makwataka, muka ce a'a bai kamata haka nan ba.
To da alamar za a daina yajin aiki da ake yi a ƙasar Ghana bayan da gwamnati ta amince ta biya ma'aikata kuɗaɗen tallafin tsadar rayuwa. To sai dai wasu na ganin wannan tallafi bai wadatar ba.
Ma'aikata na matukar bukatar taimako, yau kudin man fetur ya je sama. Komai da mutane ke bukata da me taimaka wurin inganta rayuwa dukkan su farashin shi sun je sama.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan illar ambaliyar ruwa a ƙasar Kamaru. Zai kuma zo da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labara. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki, ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Qudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alƙawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falastinu. Waɗannan asibitocin su ne ginshikin tsarin kula da lafiyar yankin Falastinawa a cewarsa. Ya kuma yaba da aikin da jami'an jinya ke yi tare da bayyana abin da iyalansa suka fuskanta a lokacin da suka buƙaci kulawar gaggawa. Sauran sanarwar da ake shirin yi sun hada da waɗanda za su mai da hankali akan haɓaka tattalin arzikin yankin Falastinawa, kamar ƙirƙirar fasahar intanet ta 4G a Gaza da yamma da kogin Jordan. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yaƙin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha suka kai wa Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An samu hauhawar farashin kayayyakin abinci. Gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta fadawa tawagar Rasha a yayin bude taron cewa Rasha ce ke da alhakin mummunan durƙushewar tattalin arziki a ƙasashen duniya. Ita ma ministan kuɗin Canada Chrystia Freeland ta mara mata baya, ta fadawa tawagar Rasha cewa su ke da alhakin laifukan yaƙi da aka aikata a Ukraine saboda goyon bayan mamayar da suka yi, a cewar wani jami'in Canada. Dukan ministocin kuɗin Rasha Anton Silivanov da ministan kuɗin Ukraine Serhiy Marchenko suna halartar taron ne ta bidiyo a yanar gizo. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Difa da ke jamhuriyar Niger, manoman shinkafa fiye da 1,000 suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana sakamakon bayyanar wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar Chari da ke makwabtaka da jihar. Manoman sun ce a tarihi ba su taɓa ganin irin wannan al'amarin ba. Wakilin muryar Amurka Abubakar Isa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan al'amari ya zo daidai lokacin da manoman shinkafa na jihar ta Difa ke ƙoƙarin yanke shinkafar noman rani da suka yi. Kwatsam ba zoto ba tsammani suka yi wayi gari da bayyanar waɗannan tsuntsayen da suka mamaye lahirin gonakinsu. Manoman dai sun yi amfani da hanyoyi da dama wajen kawar da waɗannan tsuntsaye, amma hakan bai samu ba sakamakon yawansu, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin manoman na shinkafa.
Ni ne Malam Hikima, magatakarda na ƙungiyar manoma Kalkariya na Difakura. mu yan difa na koyade mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka da fara cikin damuna mun samu muta ambaliya na ruwa muka yi hakuri muka jimure da halin muka noma rani cikin mun noma rani wannan yanzu gonakan na shinkafa da muka aika tsuntsaye sun zo su kuma addabu kowa yanzu akwai masu gona ma gona tunda sai in ka zo gona ka mu kwar tsuntsaye baka bari hewa wasa yake na hutun kawai dare ne kawai
sunana Abdul Sumai Saleh kwanan nan akwai wasu tsuntsaye wanda suka zo suka yi ta mana banna a cikin gonakan mu na shinkafa duk inda sun gani gona gashi nan danye ne kenan su ba su da wani wurin safka sai wurin
ganin irin barnar da suka samu a bana manoman shinkafar na jihar Difa sun fara tunanin irin matakan da za su dauka a nan gaba Madu Malam Kyari shine shugaban kungiyar manoma na Difa
sun san gaskiya yawan sun ka gani kamar hadari ne gaba dai da sahi wannan kawai in kai sallah asuba in ba ka je gonan ba ne baya yiwa ma kai suke wani abu gaba da ya za su rihe gonan kuma marece yayi kusan magariba shi ma kuma za su sabko sosai kenan guri biyu nan ne suke yin banna
to me dubara yanzu ga harakan gonan ku
dubaran da kawai abinda za a yi kaga wasu suna sayin irin kalkin na wanda ana kama kifi da shi shine suke kaiwa suna rufa a saman shinkafan amma duk da haka sun sayi gaskiya yahi karhin wa na abubuwan kawai ana ta ihu ma dai ba su tashi wani lokaci gaskiya ya zama annoba za a ce da wani abu ne da daban wannan ba sun sayin da muka sani ba ne
nayi kokarin jin ta bakin hukumomin da ke kula da ayyukan noma a jihar ta Difa game da wannan al'amarin amma hakan bai samu ba yanzu dai manoman shinkafa na jihar Difa sun fara shirye-shiryen dasa shinkafar wannan damuna amma faruwa wannan al'amari nan sun tsaye ya sa su cikin fargaba musamman ma a wannan lokacin da ruwan Komadugu suka karu sosai Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
a gaida Abubakar Isa da wannan rahoto a kuma gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni zamu nufi jamhuriyar Niger inda ministoci biyu daga kasar Faransa wato na tsaro da harkokin waje suka je don tattaunawa kan harkokin tsaro da cigaba Faransawan da takwarorin aikin su na jamhuriyar Niger sun jaddada bukatar sake shigar sojojin Faransa cikin jamhuriyar ta Niger don taimakawa a bangaren yaki da ta'addanci Suleiman Barma gare ka
Tantaunawa ce ta awoyi da dama aka yi a tsakanin ministan tsaron Faransa Sébastien Lecornu da abokiyar aikin sa ta harkokin waje Catherine Colonna da dai gefe ministan tsaron kasa Alkasim Indatu da ministan harkokin waje Hasim Saudu dangane da daftarin aikin da kasashen biyu ke shirin zartarwa bayan girke da karun barkan a Niger a wani lokacin da yan ta'adda suka fara yada ayyukan su zuwa kasashen gabar teku bayan da suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum bitar abubuwan da suka tsayar waɗannan ministoci sun kira tare manema labarai ga abinda minister Alkasim Indatu ke cewa
in wannan su jan sun fito daga Mali sun ci za su tare su mi za a horuwa kenan da mu da yan ta'adda ne kadai za mu kwataka muka ce a bai kamata haka nan ba minister ta yi shawara ta ce ya kamata ba waɗannan mutanen dama su zo cikin ƙasar mu na iyakar da Mali su taimaka mana buskan batun tsaro kamar lokacin da kasan mu za ta yi ƙarfin da ya kamata su jawo mu za su yi yawan da ya kamata samu kayan aiki yadda ya kamata su yi wannan tsaron duk mun tattauna buskan wannan abun buskan batun tsaro ta babbar tsaro cikin wajen gana mu ina za ta kwana ya kamata ne mun san kawai tsaro abin da ke faruwa bena ala attack togo ala attack ko ina ala attack ne ya kamata mu tattauna buskan wannan abun gama zakan da ya kamata mu doka da kuma tattauna buskan wannan batu
domin kaucewa cece kucen da aka yi fama da shi a baya dangane da batun shigo da dakarun ketare a Niger kasashen biyu sun bayyana cewa sojojin Niger ne yake da hurumin jagorancin al'amura a fagen daga
za su zo wa su kama mana me kama mana za su yi ba su za su aiki wurin mu duk hutar da za a yi su jamu za su ta suna iya tare da su tare da su da su ta iya su yi wannan aikin to kama mini za su yi ba aiki bane za su yi wurin mu har yadda yake ƙarfin mu kayan aikin mu sun kai inna zamu samu yi wannan aiki.
Ayyukan shugaban al'umma na daga cikin batutuwan da bangarorin biyu suka tantauna akan su a yayin wannan ganawa.
Nous apportons cette année à 20 millions d'euros. Donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année.
Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta ce a bisa umarnin shugaba Emmanuel Macron a bana Faransa ta yanke shawarar tallafawa Niger da miliyan 20 na euro a matsayin gudunmuwar da ta saba bayarwa a kasafin kudaden wannan kasa wanda daga cikin su miliyan 8 za a yi amfani da su wajen tanadin cimakar da za a ajiye a rumbun tsimi. Yayin da wasu miliyan 8 din na daban za a aiki da su wajen ayyukan agajin gaggawa.
Deux conventions, une convention sur cet état d'urgence dont je parlais.
Ta kara da cewa a karkashin sabon fasalin da suka zo da shi ta hanyar hukumar samar da cigaba ta AFD, yau da safe ita da takwaranta na Niger sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyi biyu waɗanda a karkashin su Faransa za ta bada tallafin miliyan 50 na euro don ayyukan samar da wutar lantarki ga al'ummin Niger.
Pour visiter un projet qui répond encore mieux aux besoins que vous nous avez exprimés l'un et l'autre et que vient de nous rappeler le président Mazoum.
Tawagar ta mambobin gwamnatin Faransa ta karkare wannan rangadi da gundumar Walam da ke jihar Tilaberi yankin da kasar ta Faransa ke gudanar da project na ayyukan cigaban al'umma kafin daga bisani su daga zuwa kasar Cote d'Ivoire a yammacin yau Juma'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Suleiman daga Niger kuma bari mu nufi Ghana inda gwamnatin kasar ta amince ta biya karin kashi 15 cikin 100 na albashi ma ma'aikata waɗanda ke yajin aiki saboda tsadar rayuwa ta sa albashin nasu bai tasiri. Daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da cigaban rahoton.
Farko wasu kafofin labarai sun nuna cewar jinkirin da aka samu wurin amincewa da kaso da za a yi karin a dalilin rashin samun maslaha akan kaso din ne a bangaren gwamnati. Samun kulla wannan yarjejeniya na nufin za a dakatar da dokiyajin ayyuka cikin hanzari. A cikin jawabinsa shugaban tawagar gwamnati Ignatius Bafoe wiya minista na ayyukan yi da karagu ya bayyana cewar gwamnati ta samu wakilta mai karfi da sun ka hada da ministan tsaron kasa na kudi da sauransu haka bangaren kungiyar kadagon ya ce.
At the end of the negotiations, this is a common communique that we have and I will read it as it is.
A karshen muhawara ga zantarwa da aka ci ma kuma zan karanta shi yadda yake. Yarjejeniya akan kudin saukaka tsadar rayuwa an kulla wannan yarjejeniya yau 14 ga watan Yuli shekara ta 2022 tsakanin gwamnatin Ghana bisa shugabancin kwamishin shawarta albashi na ma'aikatar kasa na shekara ta 2022 an amince za a biya kashi 15 na albashin somi daga daya ga watan Yulin shekara ta 2022 kuma an dakatar da yajin aikin cikin hanzari. Masanin tattalin arziki Sarki Imran Khashir dake ni yayi min karin bayani akan yarjejeniyar.
Abu ne da zai taimaka saboda idan ka duba yanda sadan rayuwa ke tafiya Ghana zaga kuma ma'aikata na matukar bukatan taimako ko da ke wanga kaso na da yawa amma ina gani kan ba zai taimaka kwarai ba. Ma'aikata na matukar bukatan taimako yau kudin man petrol ya je sama, kudin man diesel ya je sama, haka zalike gas, komai da mutane ke bukata da mai taimaka wurin inganta rayuwa dukkan su fashin shi sun je sama. Akan haka ina gani kaman wanga cost of living allowance da aka karanga zai taimaka ko da ke ba zai taimaka kwarai ba. Hadadin kungiyar kwadugun na ga lokaci ya kai da ya kamata gaskiya su ma su koma aiki saboda gwamnati a kashin gaskiya ba zai magance matsalar duka ba. Tattalin arzikin kasan duka baki da idan ka lura dalili da ya sa za mu koma IMF kenan. Gwamnati ba ta yi ta cika alkawalinta wurin budget ba, akan haka take da niyyar koma IMF. Bangana gura cewa gwamnati na cikin saka mai wuya akan haka idan har wani kungiya daban kuma ita matattasa da wani dima suna ganin dai kawo damuwa su
inda ba amanta ba ran hudu ga watan Yuli shekara ta 2022 kungiyoyi guda hudu na malaman koyarwa sun kayyanar da yajin aiki na illa masha Allahu akan bukatar abiya su kudin saukaka tsadar rayuwa Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Redwan kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan ke yanzu kuma ga garba awwal da rahoto na musamman
ruwan sama kamar da bakin kwarya yayi mummunan ta'adi a garin Limbe anda ambaliyar ruwan ya luguza hanyoyin motoci a garin sannan kuma ya kwashe waɗansu gidajen al'umma irin hakan da yi ba farko bane da yake faruwa a wannan bangaren abinda tarihi ya nuna ya zai al'umman wannan gari na Limbe suna cikin halin ni'asu na wannan itilai da ya fada musu wanda sai nayi kokari na gana da mazaunin wannan gari na Limbe Malam Musa ga abinda yace
wannan ambaliyar ruwa da aka yi a kasar Kamaru ta shashin ingilishin nan wato abin yayi barna da yawa saboda babu hanyar ruwa da aka yi gwamnati bata yi hanyar ruwa ba inda ruwa zai dinga wucewa yayi barna da yawa ya rurrusa hanyoyi mota ma gidajen mutane ya dauka ya tafi da shi saboda hakan nan gwamnati ta dauki mataki saboda irin wannan sungulla kaga akwai wata kauye ma da gwamnati ta ba ma ainin dan shashin kwangila ya gyara hanya bai musu abin nan ba bai gyara ba da ruwa yazo duk ya kwashe wannan duwatsun da ya zuba da siminci kawai suna cewa da dan Faransa ne dan shashin Faransa ne yazo ya musu za ce dan shashin Faransa ne amma dan gari ne dan asalin wannan kauyen din shi aka ba ma wannan kwangila ya musu wannan aiki ka gani dole gwamnati da ke mataki da gyara hanya wallahi wannan ruwan yayi mun munan barna sosai je da zamani har da gidaje daga da ruwa yake tafiya da gidaje ba da abin fada ko gwamnati tashi ta yi gyara mai kyau a dauki mataki
sai dai ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Atangaji shi kuma ya ce
to come the Cameroonese
wani sati kokari shi daga cewon fasal lafawa duk wanda wannan itilai ya fada masa sai dai a cikin maganarsa ministan ya ce shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ne ya turo shi mustajiya domin ya zo ya gane wa idanunsa irin abubuwan da suke faruwa kuma ya ce za a tantance duk waɗanda wannan itilai ya faɗa musu domin a ba su taimako na musamman sannan ya yi wa al'umma jaidaito na irin abin da ya same su malam Habibu ɗaya daga cikin masana ilimin yanayi na kasar jamhuriyar Kamaru shi ma ga irin ƙarin hasken da ya mana akan irin abin da ya faru a wannan bangare na Limbe
ba na farko bane ambaliyan ne yake barna shekara 7 baya an yi ambaliyan da yazo raba gada ya ba shiga ba fita ba shiga Sweet West shekara bakwai baya. Aka duba aka gani, aka gani me yake kawo wannan matsalar. Aka shiga Sweet West, shi aka duba aka gani mutane ne suka gidaje a gefen teku, suna matsa teku, suna matsa teku, suna matsa teku. Sai gwamnati ya dauki doka, ya ga musu ce baya bukatan cewa wani ya zo ya sake yin gida game da gefen teku. To duk gidajen da suke gefen teku din su matsa. Mutane suka ji, suka yi taurin kai, ba su yadda ba dai, suna dada matsin ruwa, suna dada matsin ruwa. Kuma aka ba su bayani, aka ce nan gaba in aka yi mugun ruwa za a yi ambaliya. Ba su ji ba dai, shine kawo wannan matsalan da ka gani. Ba wai shanin da duniya yake ciki bane, a'a, taurin kanmu ne, taurin kan mazaunan wajen ne shine kawo wannan.
A halin yanzu dai waɗansu al'umma waɗanda wannan ambaliyar ruwan ya rika da su suna cewa dai canjin yanayi ne. Alhaji Ali shi ma ɗaya ne daga cikin wanda yake ganin kamar canjin yanayi ne ya faɗo a ƙasar jamhuriyar Kano.
Abin da yake faruwa dai ya dangana farko tukuna da canjin yanayi, yanda aka yi taro iri-iri kuma daban-daban a duniya. Ake tambayan ko ce ƙasa ta kawo nata taimako irin na kuɗi kuma da za a taimaka a yaƙi wannan irin canjin yanayin ɗin da yake faruwa. Wato canjin yanayin yana faruwa ne, wato zafin ƙasa na yawa, wato shi da su tunkuɗa ruwa na duk inda yake na tunkuɗa shi ga zuwa a teku, koni teku, kuma shi da su ambaliya yana hawo, yana turo ruwa, ruwa kuma na maimaye gidaje da gurare da bai taɓa ma yin wannan al'amarin ba. To kaga shi ne farkon abin da yake faruwa kenan. Na biyu kuma akwai sakaci irin na gwamnati domin irin taron nan na yaƙi da yanayin lokaci da yake faruwa nan, wato an yi ta yi shi a duniya. Wato an zaɓi ƙasashe waɗanda aka ba su taimako na ƙwarai da gaske saboda su tsaya su saka wannan kuɗin da aka ba su saboda su kare irin waɗannan al'amuran ɗin. To kaga har yanzu ga ƙasarmu din na Kamaru nan dai ban taɓa ji an yi wani yunƙuri akan cewa lallai kuwa an nuna ma al'umma lalle yaƙi da yanayin canjin yanayi, canjin yanayi a kowane lokaci ba taɓa yi ba. To kuma a yanzu dai kai magana kuma akan mutane wanda suke zama a ƙwarai da gaske, to kaga mutane suna zaune tsawon shekaru 20-40 a waje ba taɓa yin al'amari haka ba. Kuma wannan ma yana daga cikin irin sakaci na gwamnati, domin gwamnati ta san irin gurare da za ta iya ba ma mutum takardar da zai yi gini, da kuma irin gurare da za ta hana shi yin gini saboda wannan al'amari zai iya isowa, kuma zai iya ambaliyar ruwa, zai iya zo ya cinye shi. To duk wannan gwamnati ba ta yi. A takaice dai babban laifin da za a dora ma gwamnati, wanda su ne suke da sakaci, don su ne suke da iko, su suke tsarawa, su suke nuna gujin da za a iya zama, su suke nuna gujin da ba za a iya zama ba.
Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne a ɓangaren ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Masu aiki da na'uran da suke la'akari da samaniya sun sanar cewa wannan shekaran za a yi ruwa da yawa a ƙasar Kamaru, su kan shashin kusurin ƙasar Kamaru. Kasan kuma ruwan da yake zuwa ta shashin da duwatsu suke kaman Sweet West, ina da ƙarfi da yawa, ina bambaro duwatsun da suke sama suke fadowa kan titi. Bayan haka kuma da akwai sakacin ɗin al'umma, muna tafiya gini a inda bai cancanta a yi gini ba. Kuma gwamnati shi ma yana shi irin sakacin, ina barin mutane suna aiki a irin wannan wajen ɗin. Wannan abu ne wanda ba mutane ba ne ko kuma ba mutum ba ne, ikon Allah ne. To shi Allah ya tashi watsofuwansa ko zafi, ba wani wanda zai iya tarewa. Shi dai mu roki Allah, Allah kawo mana saukin wannan al'amari. Kuma mutane masu zargin gwamnati ba harfan gwamnati ba ne, gwamnati na da laifinsa, mu ma al'umma muna da namu laifin ɗin. Don mutane su dinga yardan cewa da akwai inda gwamnati ya hana kada a je a yi gini, da akwai inda gwamnati ya yi da a yi gini, to mu shi kuma gwamnatin da yake da laifin, ina ganin inda ake aikin, inda bai cancanta a yi gini ba, shi ya bari a yi gini. Wannan dai an sanar da mu masu wanda ake kiran su a Faransancin meteoroloji, sun sanar cewa wannan shekarar ruwa zai yawa daga gefen tekun Kamaru zuwa Southwest da kuma Kurmi, har yanzu kai sashi ya wunde da east
sashi na garin Numbere ya daga cikin bangaren da ake amfani da harshen English sarone inga kuma al'umma suna fama da rashin zaman lafiya a wannan garin yau sama da shekaru biyar da suka shude tunda waɗansu ɗan tsinari suka dauki bindigogi a hannunsu suke fada da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru domin suna buƙatar a raba wannan sashin gida biyu sannan yara ba sa zuwa makarantu kuma harkokin kasuwanci baya gudana a sashin na Limbe wannan al'amari dai zai iya jefa al'umma a cikin halin kakanikani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a kai sheka amma kar kai nisa don zaka gabatar da shiri na gaba
wasanni a takaice
gaba da ake yi na gasan daukar kudin na biyar Afirka a matsayin mata wanda ake bugawa yanzu a kasar Morocco da kuma neman gudun shiga wasan kwallon kafa da za a gudanar na duniya na matan kasar Kamaru ta kwashe kashi da a gaban kulubin kasar tarayyar Najeriya da ci daya mai makoshi a bugawa da suka yi tsakanin su mafi kuma ne da kulubin guda biyu suka domin bugawa a kwasa fana farkon kala wasu sun kara ne a shekarar 2016 da kuma shekarar 2018 a kasar Ghana wanda yanzu haka dai manyan kulakulun da suka rige waɗanda za su buga a kasar Morocco domin neman gurbin tafiya wasannin kofin duniya na shekarar 2023 da kuma ɗaukar wannan kofin ɗin kulakulun ne guda hudu yanzu haka dai ana tunanin ko kasar jamhuriyar Kamaru za ta iya shigewa ko kuma ba za ta iya shigewa ba a gasar kakan wannan shekarar 2022 dai wanda ta fito a club din kakar wannan shekarar na kasar jamhuriyar Kamaru club din kutun ta binin garwace wanda ta zanto ta farko sai kuma wanda ta biyo mata ta nake gurbe da biyu ta ce club din gidin wanda ta zanto ta uku kuma ita ce club din Kanon Sport ta Bini Yaoundé a halin yanzu dai hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FKF tana ci gaba da ganin yadda ta fito da jadawalin wasannin da za a gudanar na shekara mai zuwa a kasar jamhuriyar Kamaru masana kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru sun sakewa dokokin wasanni gyara fuska domin za a fito da waɗansu sabbin dokoki domin ci gaban kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaishe ka Awal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alƙawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falasɗinu. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah ware da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha ke kaiwa a Ukraine wanda ya shafi kasuwanni. An kuma samu hauhawar farashin kayayyakin abinci, gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diplomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. A jihar Daifa da ke jamhuriyar Niger, manoman shinkafa fiye da 1,000 suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana sakamakon bayyanar wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar Chari da ke makwabtaka da jihar. Manoman sun ce a tarihi ba su taɓa ganin irin wannan al'amarin ba.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Davis Station wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.